Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau 5 ga watan Oktoba shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Ana ci gaba da muhawara kan batun tantance mutumin da shugaba Donald Trump na Amurka ya gabatar da sunansa don zama alkali a kotun kolin Amurka. Ma'aikatar Shari'ar Amurka jiya Alhamis ta bayyana cewa ta tuhumi wasu jami'an leken asirin Rasha su 7 da laifin kutsan kwamfutocin cibiyoyin yaƙi da muggan ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa. Sannan gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump na zargin China da yunkurin yi mata zagon ƙasa ta wajen shiga sharaba shanu a tsarin siyasar Amurka.
Zaben fita dan takarar majalisar tarayya na jam'iyyar APC ya bar baya da kura a garin Katagum na jihar Bauchi. Ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Niger ya yi wani zaman tunawa da sojojin Amurka da aka kashe a wani kwantan bauna bara a ƙauyen Tongotongo. Muna da ƙarin bayani bayan labarai sai kuma rahoto na musamman kan illar shan miyagun ƙwayoyi da zai maye gurbin shirin lafiya uwar jiki a yau. Amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yan majalisar dattawan Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican jiya Alhamis sun ce akwai matukar razakuwa da rashin hakuri kan batun tantance mutumin da shugaba Donald Trump na Amurka ya gabatar da sunansa don zama alkali a kotun kolin Amurka, Brett Kavanaugh. Suna masu jaddada cewa rahoton hukumar bincike ta FBI bai tabbatar da zargin yunkurin fade da aka yi alƙalin ba. Senator Orrin Hatch, ɗan Republican daga Utah, ya ce ya kamata mu wanke shi ba tare da ɓata lokaci ba. Ya ƙara da cewa ba za mu lamunta da siyasar cin mutunci ba. A halin da ake cikin wa, ɗan Republican sun daɗa tsananta adawarsu da Kavanaugh. Alƙalin kotun ɗaukar ƙara wanda ɗaukaka shi zuwa alƙali a kotun ƙoli zai sa masu ra'ayin riƙau su yi rinjaye a kotun na ƙoli na tsawon shekaru 10. Wajibi ne sanatoci su sirrinta cikakken rahoton na FBI wanda aka amince masu su karanta a keɓe a wani ɗakin da ke cikin ginin majalisar dattawa na Capitol. To amma 'yan Republican da dama fitowarsu daga ɗakin ke da wuya. Sai suka rika gaya ma manema labarai cewa ba su ga wani abu cikin rahoton da ya tabbatar da zargin yunkurin lalata karfi da yaji da aka yi ma Kavanaugh ba. Ma'aikatar Shari'ar Amurka jiya Alhamis ta bayyana cewa ta tuhumi wasu jami'an leken asirin Rasha su 7 da laifin kutsan kwamfutocin cibiyoyin yaƙi da muggan ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa da kuma ƙungiyoyin da ke binciken amfani da guba da ake zargin ƙasar ta Rasha da yi. Da yake bayyana tuhume-tuhumen a birnin Washington DC, mataimakin Attorney General John Dames ya ce 'yan Rasha ɗin da ake tuhuma ma'aikatan hukumar leken asirin sojojin Rasha ne GRU a takaice. Kuma a baya mai bincike na musamman kan katsalandan ɗin da ake zargin Rasha da yi Robert Mueller ya tuhumi mutane ukun kan batun kutsan kwamfutocin jam'iyyar Democrat a lokacin zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2016. To amma Demas, wanda shi ne shugaban sashen tsaro na ma'aikatar, ya ce tuhume-tuhume na baya-bayan nan ba su da alaka da binciken Rasha da katsalandan ɗin da Robert Mueller ke yi. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump na zargin Rasha da yunkurin yi mata zagon ƙasa ta wajen shiga sharaba shanu a tsarin siyasar ƙasar. A wani jawabi jiya Alhamis, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce Janice so take da dau wani salo na birkita tsarin rayuwar Amurka da siyasar kasar yana mai zargin China da abin da ya kira katsalandan a tsarin demokradiyyar Amurka ta wajen amfani da tasirinta ta hanyar da ba dace ba waɗannan kalaman na zuwa ne mako guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya zargi China da yunkurin yin katsalandan a zaben Amurka na rabin wa'adi wanda za a yi a watan gobe kuma shugaba Trump ya ce Mr. Pence zai gabatar da cikakken shaida daga bisani Mr. Pence ya zargi jam'iyyar ƴan gurguzu wadda ke mulkin China da abin da ya kira biya ko kuma tilasta wasu ƴan kasuwa da masu hada fina-finai da jami'o'i da ƙwararru da malaman jami'o'i da ƴan jarida da jami'an gwamnati na jihohi da na tarayya uwa uba China ta dau matakin da ba a taba gani ba na sauya ra'ayoyin Amurkawa da zaben shekara 2018 da kuma yanayin kasar da za a shiga da zaran an doshi zaben shugaban kasa na shekara 2020 Lardin Sulawesi na yankin tsakiyar Indonesia ya dauki matakin farko na murmurewa kusan mako guda bayan da girgizar kasa ta yi kaca-kaca da sassan lardin inda ambaliyar tsunami ta kuma halaka mutane sama da 1,500 an maido da wutar lantarki a wasu sassan Palu garin da ke dauke da mutane waɗanda yawansu da kaɗan ya fi 370 waɗanda suka jure wannan bala'in an sake buɗe shaguna kuma wani ƙaramin kamfanin wayar salula ya fara aiki kuma wasu ƙananan jiragen sama za su fara sauka da tashi a lalataccen filin jirgin saman birnin yayin da sannu a hankali kuma kayan agaji ke isa Sulawesi hukumomi sun fara tsananta harkokin tsaro don tsaida wasosan da ake yi jifa-jifa hukumar gidan rediyon muryar Amurka jiya Alhamis ta ba da sanarwar cewa ta sallami fiye da rabin ma'aikatan sashen Hausa bayan wani bincike ya nuna cewa wani jami'in gwamnatin wata ƙasa a Afirka ta yamma ya ba da kuɗi ma waɗanda abin ya shafa ta hanyar da bata dace ba Amanda Bennett, daraktan gidan rediyon gwamnatin tarayyar Amurka wanda ta yi bayani ta bayyana ma ma'aikatan kamfanin abin da ya faru cewa wannan al'amari ya bakanta mata rai.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Niger ya aika da sakon tunawa da sojojin Amurka hudu da aka kashe shekara guda da ta shige ga wani kwantan bauna da aka yi musu a Tongo-Tongo da ke yankin Teleberi mai makwabtaka da Mali. Kamar yadda za ku ji wannan rahoton da wakilin mu Sina Mummuni Barma ya hada mana.
Alan Memoir, Des American, a day Nigerian, mort a Tongo-Tongo.
Kakakin ofishin jakadancin Amurka a Nishar Cynthia Fabi kenan tana mai cewa yau shekara guda kenan da wannan mummunan labari ya iso gare mu wanda ke cewa wani harin ƴan ta'adda ya yi sanadiyar mutuwar sojojin Amurka hudu da takwarorin su biyar na Nijar kusa da ƙauyen Tongo-Tongo. Kasar Amurka a matsayinta na babbar ƙawar Nijar da ke ƙoƙarin ganin an tabbatar da tsaro a cikin wannan ƙasa da makwabtanta na da masaniya akan cewa aiki ne mai haɗari sai dai hakan bai katse wa dakarunmu hamsari ba. Sanarwar ta ofishin jakadancin Amurka ta ci gaba da cewa rasuwar waɗannan askarawa Amurkawa da 'yan Nijar ta ƙara fayyace mana a fili yadda jami'an tsaron ƙasashen biyu suka dage haikan wajen ganin sun hana wa ƙungiyoyin tayar da ƙayar baya samun sukuni tare da datse dukkan wasu hanyoyin da za su ba su damar samun malaba. Ba za mu taɓa mantawa da waɗanda suka rasa rayukansu a Tongo-Tongo ba, saboda haka ne Amurka ta keɓe wani sashe na musamman domin su a sabon ofishin jakadancin ta da ke Nijar. Ta yadda za a rinka tunawa da su ba wai a ranar 4 ga watan Oktoba kawai ba. Kakakin ofishin jakadancin Amurka a Nijar Cynthia Fabi kenan dauke da sakon ofishin jakadancin Amurka a albarkacin zagayowar ranar cika shekara guda da rasuwar askarawa hudu na Amurka da takwarorinsu biyar na Nijar sakamakon wani kwanton bonar da ya rutsa da su a yayin da suke aikin sintiri a kusa da kauyen Tongo Tongo a yankin Tilaberi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah babu ni sai Allah ala ta taimaki soja ko gidan su soja da ni ko a bakin daga ko gidan su ko gunya di
Rahotanni daga jihar Bauchi Najeriya kuma na nuni da cewa ɗaruruwan matasa a shiyar Bauchi ta Arewa sun gudanar da zanga-zanga tare da kone-konen tayoyin mota domin bayyana takaicinsu dangane da rashin gudanar da zaben fidda gwani a takarar kujerar dan majalisar wakilai ta tarayya karkashin tutar jam'iyyar APC. Wakilin mu Abdul Wahab Muhammad na dauke da cigaban rahoton.
Matasan dai sun gudanar da zanga-zangar ce kofar fadar mai martaba Sarkin Katagun, suna ikirarin za su fice daga jami'ar APC din domin rashin adalcin da aka tabka wajen neman tsayar da dan takarar da ba sa so ya wakilce su. Wasu waɗanda suka kalli irin yadda matasan suka gudanar da zanga-zangar sun yi mini ƙarin bayani a hirata da su ta wayar tarho.
Yanzu aka ina kofar fadar mai martaba.
To, me yake faruwa wajen?
Haka samari ne da jama'a suka fito suka tsundo a kofar fadar mai martaba game da zaɓe da aka ce za a yi na primary election na jam'iyyar APC.
Ba yi zaɓen ba ne ko an yi?
Ba a yi zaben ba, zaben tun da rani ake so a gabatar to har yanzu ba a gabatar da zaben ba an ce ke karfin jami'ai ba. Su sauran 'yan takar gari su ce su ba za su yi wannan zaɓe a kan wannan zuwa karfe ɗaya na daren ba.
An gudanar da zaben ne ko ba gudanar ba?
Ba a gudanar da zaɓe ba, kawai rubutawa ake yi, ba wani zaɓe da ake. Ana harbi bindiga, ana sa tiyatar, ana daurasar da mutane a rubuta mutane gara ma ce wanda ake so ya ci.
Alhaji Gali Abdul Ma'aji na daga cikin 'yan takarar ya gaya mini matsayinsu kan wannan zaɓe.
Ina cikin 'yan takarar da aka zalunta saboda mun zo mu zaɓe kuma mu shirya ne muke takara. Ba a kawo kaya ba sai kusan ƙarfe 5:30 aka shirya muke ne muka ga dare zai yi kuma a doka dai ta tsari yadda take in baka fara zaɓe ƙarfe 4 ba. Ka tsallaka to ya kamata a ce an dakata, muka roki alfurma cewa an dakata da wannan zaben a bari sai da safe. To aka tsaya biyu aka yi a kawo daga baya aka ka samu matsaya daga ce karfe 9:30 za su je su yi zaben su. To mun ga abun akwai zalunci a ciki kuma wannan ba abu ne da jam'iyyar APC ta tanadar ba, abu ne karara kan tuhumar karfin hukumar Katagun da kuma shi DP wanda ya san da sai tsaya aka dole sai ya tsaya wani abun. To inda mu ba za mu shiga a dalilin mu biyar a shiga ana bin kan mutane ana jefa iyaka ana cewa za a yi zaɓe ba za mu cutar da wani ba za mu yi a cutar da wani a dalilin mu ba. Shi yasa muka gwada ruwan takara muka ba wa magoya bayan mu haƙuri.
Abdul Wahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi da masu ruwa da tsaki a Najeriya suna ƙara ɗaukar matakan shawo kan matsalar shan miyagun ƙwayoyi da take ƙara ta'azzara a jihohin arewacin ƙasar da rahotanni ke nuni da cewa lamarin ya shafi kowane jinsi da kuma matsayin rayuwa. Wakilin Murtala Faruk Sanyina yayi nazarin wannan lamari ga kuma rahoto na musamman da ya hada mana.
Manazarta sun dade suna tabbatar da cewa matasa su ne muhimmin rukuni na samar da ci gaban kowace al'umma. To sai dai babban abin da yafi taba zukatan jama'a dangane da matasa a Najeriya a halin yanzu shine yadda suka rungume shan miyagun kwayoyi barkatai, lamarin da ake ganin yayi munin gaske tare da kamari a yankin arewacin Najeriya. Wani babban al'amari mai tayar da hankali shine yadda bincike ya nuna cewa adadin mata masu shaye-shayen miyagun kwayoyi a yanzu yana kokarin zartana maza, kama daga yan mata har ya zuwa manyan mata kai har ma da matan aure. Ms. Bahu Idris shine komandan hukumar yaki da sha da safarar miyagun kwayoyi ta Najeriya a jihar Sokoto, ya kuma zayyano wasu daga cikin abubuwan da matasa a arewacin Najeriya suke sha a matsayin kwayoyi domin samun maye.
A su miyagun kwayoyin akwai tabar wiwi, akwai cocaine, akwai heroin, akwai kaman cough syrup da codeine, akwai kuma valium, akwai librium, akwai LSD, akwai methamphetamines, akwai wanda kuma wanda babu su a cikin jadawalin ainihin tsarin ma gwamnati bata zata mutane za su yi amfani, kama a ce maka kashin kadangai, kama a ce bula, kama a ce kusa a jikata a sata a cikin wuta ta tafasa a sharuwa, jarida ebita a sata a cikin ruwa ta narike wannan dan rubutun da jiki ashe shi ma yana daga cikin abubuwan da suke sa mai, kamar a ce maka kwado a yanka jikin sa a fitar da wani ruwa a sha, kamar cancan su ka gane ko, kamar masai da za a je a shaka, kamar shana da za a dindike ta a shaka, kamar tushe na dawa da za a jika shi abubuwan idan ka cakko ta nan sai su warware ta can gurin.
Dr. Balarabe Shehu Kakale kwararren likita ne kuma commissioner lafiya na jihar Sokoto yayi bayanin irin alfanun da ya sa matasa suke rungumar shaye-shaye.
According to the limbic system, wanda shi ka kula da sarrafa annashawa, jin daɗi, kuma ƙari, to nan suka taya su aiki wa'annan ƙwayoyin nan da to wanda ake cewa addiction center, wannan area cikin ƙwaƙwalwa mutum ya ce cikin tsakiyar ƙwaƙwalwa wa'annan ƙwayoyin su je su taɓa shi su sa shi ya hanzarta ko kuma ya ƙara ƙarfi wajen tsarga wasu sanadarai da ƙwaƙwalwa wanda su ake cewa dopamine. To idan kana mutum na shan wannan ƙwayoyi sai ya zamanto ya kunna shi ya sama ƙwarai, sai ya zamanto an kai lokacin da mutum bai iya komi sai da wa'annan ƙwayoyi. Idan a ya kama haka nan ina faɗa ma wallahi da yadda bugun zuciyar mutum da numfashi ne da narka abinci da hanji ne kai gaba ɗaya ya ta'allaka da sai an kunna wannan wurin da aka ce ma limbic system. Da farko musabbabin shan su mutum zai ji annashawa, ji nishaɗi da ƙarfi da kuma fara'a, to kaɗan kaɗan saboda damage da yake wa ƙwaƙwalwa sai hauka shiga ciki. A wannan lokacin na za ka ga mutum sai ya kama jin shi muhimmi na ƙwarai ba mu iya tarbo ne kuma gaban kowa yana iya shiga.
Manazarta sun bayyana dalilai da dama da suka zama ummul haba'isin yawaitar shan miyagun ƙwayoyi a Najeriya. Wani mai fafutukar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a jihar Sokoto, Nura Abdullahi Attajiri, ya bayyana kaɗan daga cikin su.
Kawai da influence na abokai mutum na son ya zama ya shiga tsara, to sai ya ga suna yi shi kuma dole sai ya shiga. Akwai matsala wadda ake cewa kamar stress, irin damuwa, wanda damuwa koda ko ta rashi ne kila koda mutuwa ce aka yi mutum, akwai matsala ta rashin lafiya, dogon rashin lafiya, dogon jinya, wani ya yi jinya mai tsawo an dan fara ya bashi wani magani wanda yake je yana samun sauki. Akwai matsalar da wasu ke cewa rashin aikin yi, duk da mu dai bamu dauke shi ya zama dalili ba, domin da yawa zaka tarda wasu ma suna da aikin yi, suna da sana'a, suna da kuɗi, suna da hali, amma suna shaye-shaye. Akwai matsala ta environment, yana ina mahalli, sannan kuma akwai matsala na yaduwar magungunan ko ina kake duni da kauyi da ina yan kuɗi kaɗan kana iya ka samu wannan maganin, ga sannan magan ka wada ana yawo ana sai da magani. Sannan kuma akwai matsala na policy din su kansu dokokin na ƙasa akan magungunan. Sannan kuma banda wannan akwai matsaloli na su kansu uwaye na rashin bada cikakkiyar tarbiyya ga irin su ƴaƴansu da sa ido da abin da suke da kuma abokan da suke zuwa da kuma hulɗar da suke yi.
To ko me yayi sanadiyar fadawar mata a cikin wannan mummunar ɗabi'a? Tambayar kenan da na yi wa wata matashiya, Rabi'atu Muhammad, shugabar wata kungiyar matasa mai fafutukar yaki da shan miyagun kwayoyi a tsakanin mata ta Adon gari a jihar Sokoto.
Shan miyagun kwayoyi ga mata yanzu kamar ya zama abun kawai burgewa da kuma zamani da ya zo da shi, idan baki yi ke ba kauya ce, saboda abun ma ya wuce ga yan mata, ya kai har ga matan aure da zawarawa da manyan mata. So kaga abu ne wanda za a ce zamani ya zo da shi, saboda da can abun ya tsaya ga maza ne, yanzu kuma mata ma sun linka maza wurin harkar shaye-shaye. Shaye-shaye ba ga maza ɗaya yake illawa, yana da illa ma ga mata, musamman ma mata, illarsu idan abin ya shafe su yana shafo al'umma ne, saboda mata su ne al'umma.
Daya daga cikin muhimman kayan maye da aka fi sha a arewacin Najeriya shine magungunan mura masu kunshe da sinadarin codeine, wanda alƙaluma suka nuna cewa ana shan akalla kwalba miliyan 6 na wannan maganin a kowace rana ta Allah a arewacin Najeriya kadai.
Yana dauke da wata kwaya wadda ake ma codeine, wadda ainihi an sa ta dan kadan ne domin ta taushe tari. To dan tarin da a cikin ta ka san duk gidan su guda da cocaine da heroin, wato kamar dan jimma ne da dan jimmai. To yau da gobe da gobe wasu makirta da su gano cewa akwai codeine a ciki, shi su dinga tattara codeine din a wannan maganin na mura da yawa, kwalba ɗaya kwalba biyu, su sha don su samu wannan maye da shi wannan codeine ke sa.
Ko baya ga gusar da hankali, manazarta sun dade suna bayyana illolin shan miyagun kwayoyi, kamar yadda Dr. Kakale ya yi ƙarin haske.
Wallahi kwayoyin cutar nan gaba ɗaya ya mutsa kwalba suke. In an kawo mutum, wallahi kwalba ta tamuri duk wani wuri na tunani da sanin abin ya kamata, da dudda da sarrafa tunaninka ɗin da bugun zuciyarka da numfashinka da komai ya lalata shi take. Shan miyagun kwayoyi cuta shi ta kwakwalwa. Mutane su gano cewa rashin lahiya ce kaɗan, don kwakwalwa za ta dawo ba ta lahiya, ba ta aiki. Da mutane za ka kwakwalwa wanda ka shaye-shaye da sai ka ja mamaki, saboda ta gota ke wata kasan busasshen dawo. Sannan kuma can wajen wannan limbic system ɗin ko shi duk sai ya zamanto ya lalace. In mutum ya kamu, wallahi abin da mafi a alade shi ne kamma a bari mutum ya faɗa cikin wannan tilayi na shaye-shaye.
A cewar kwamandan hukumar NDLEA Misbahu Idris, maganin codeine na ɗaya daga cikin ababen da ke kawo musu kalubale a aikinsu na hana sha da safarar kwayoyi.
Duk abin da aka ce maka ana amfani da shi ba bisa ka'ida ba, kuma ba wani dokar da za ta kunta waɗanda suke wannan, to ai kaga kamar an saki kura ne a cikin kasuwa. Barna zai abin da ya faru za ta tai. To duk wani magani da ba shi da haramcin doka, to ba zai hukunta shi.
Duk da yake ana zargin iyaye da sakaci wajen kula da tarbiyyar ƴaƴansu a zaman ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake samun yawaitar mashaya a tsakanin matasa a cikin al'umma, wasu iyaye suna kokawa da wannan yanayin.
Sunana Sambo Bello Danciadi. Abinda kowa ya sani na sha'anin shaye-shaye al'amari na wanda duk duniya akwai shi, babu inda babu shi. Amma dai mu yanzu wanga yanayi da muka shiga ciki nan arewacin Najeriya, kuma ko arewaci ma sai in ce kaman waɗanga jihohi namu na dabbakin arewa maso gabas zuwa arewa maso yamma, abin ya munana fiye da kima. Sannan hashi na da ban tsoro, domin idan mutum ya kwantar da hankali ya yi nazari sai ya ga kaman wani yaƙi na an ka ɗauro da mu kaikaici wanda mu ba mu fahimce shi ba. Ababen shaye-shayen ga ba dina aka yinsu ba, sannan kuma inda aka yinsu ba wanda su kamar yanda sun ka yawaita sun ka munana a wannan yanki na.
Lura da yadda lamarin shan miyagun kwayoyi ya yi kamari a yankin arewa ya sa dandalin matan gwamnoni yankin shigowa domin ba da tasu gudunmuwa wajen yaƙi da wannan ɗabi'a. Hajiya Mariya Aminu Waziri Tambuwal ita ce uwar gidan gwamnan jihar Sokoto.
Da farko matan gwamnonin arewa mun haɗu matsayinmu na mata iyaye, kuma muka to akwai matsaloli da dama, amma muka ga to halin da ake ciki yanzu da inda ka diba za ka ji koke guda ne na shaye-shayen nan. So sai kungiyar matan gwamnonin arewa ƙarƙashin jagorancin chairperson ɗin mu, wato shugabanmu Excellency Hajiya Hadiza M.A. Abubakar, wani gidan gwamnan jihar Bauchi, muka ga to lalle ya kamata a ce mun shigo cikin mun taimaka. Kamar yanzu cikin watan January mun tafi kogi muka bude wata center, ita ma wadda irin wannan ce da muka bude a nan Sokoto. Yanzu wannan center da muka bude, idan ka je za ka isko akwai wuraren kwana, akwai an tanadar musu wajen wasanni, kai hatta da skill acquisition mun kai, wato kuma daga cikin mun ka kafa wata cibiya wadda za a rinka koya musu sana'o'i. So da zaman da za su yi cikin wannan wajen sai ya dauke musu tunanin su koma su tuna da wani abu da suke yi can baya, wai kila ba su sha ba. To idan kana da abun da kake yi, wato a turance what will keep you busy, so sai ya hana musu tunanin komawa irin can da. So shi an makasudin ita kun cibiyar mu ga cewa an yi yaki da waɗanga ɗabi'o'in da matasan mu maza da mata suke ciki.
Mariya Aminu Waziri ta bayyana wasu kudurori da suke da su na ganin bayan halayyar shaye-shaye a tsakanin matasa musamman mata. To ko menene mafita ga wannan halin da matasa suka sami kansu da ke kokarin kassara ci gaban yankin musamman na arewa?
So iyaye mata ina kira gare su da Allah mu saka idanu ga ƴaƴan abubuwan da yaran mu kai, saboda ba taimakon kan mu na muka ba idan mun ga yaran mu suna abin mu rufe wai kada baban su ya gani ya musu fada.
An fahimci cewa mu muna da yawa, to kada yawan namu shi zama na banza, don mi azama na banza ɗan mun zan yawan mahaukata, to yawan mu bai da wani fa'ida. Ashe wajibi na gare mu da shugabannin mu da ma'ilmantan mu da ma'aikatan mu da ma ma'aikatan tsaro kowa shi daura damara don yaki da wannan al'amari. Duk wani mahaifi wajibin shi ne shi damu da wannan al'amari, kuma wajibin shi ne shi dibi matakin da ya kamata ya dauka, musamman dangane da irin hurdodin ƴaƴan mu, irin abokan da suka hulɗa da su, da kuma irin wuraren da suka shiga.
Babban masu laifi shine mai shigowa da ƙwayar da mai safararta da mai talatta. Yaran mu matasan mu mata da maza wallahi matsayin victims suke, wa'anda wani ai shigo ba zuri akai ne, shi mai sha ta ga ta kan mai bin lahiya, amma su masu safara suka tura su saboda sun san cewa ba su lahiya, duk inda su samu kuɗi in kisan kai sai su kawo su samu. Don haka babban maganin harkar miyagun ƙwayoyi shine a ɗoki mataki kan samar da wa'annan sanarwar da ke sa mai. Muna ƙara kira ga uwaye da su kula da ƴaƴansu, sannan kuma su kula da masu sana'o'i cikin shiyoyinsu, al'umma ma su kula, uwayen ƙasa su kula, duk wanda aka gana sai da wannan miyagun abubuwa hallaka al'umma na ya kaso ni. A ɗoki mataki kenan a hannun tashi ga hukuma.
A 'yan kwanakin nan ne dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da sanarwar sanya dukkan magungunan da ke kunshe da sinadarin codeine daga jerin sunayen abubuwan da aka haramta sarrafawa, sha ko kuma safarar su a zaman wani yunkuri na ceto dimbin matasa daga bala'in shaye-shaye. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice, ɗan majalisar dattawan Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican ji Alhamis sun ce akwai matuƙar zaƙuwa da rashin haƙuri kan batun tantance mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da sunansa don zama alƙali a kotun ƙolin Amurka Brett Kavanaugh. Suna masu jaddada cewa rahoton hukumar bincike ta FBI bai tabbatar da zargin yunkurin faɗe da aka yi wa alƙalin ba. Sanata Orrin Hatch, alal misali ɗan Republican daga Utah, ya ce ya kamata mu wanke shi ba tare da ɓata lokaci ba. Ya ƙara da cewa ba za mu lamunta da siyasar cin mutunci ba. Melania Trump, wargidar shugaban Amurka, jiya Alhamis, wato rana ta biyu a ziyarar ƙasashen Afirka hudu da take yi, ta ziyarci ƙasar Malawi. Ma'aikatar shari'ar Amurka jiya Alhamis ta bayyana cewa ta tuhumi wasu jami'an leƙen asirin Rasha su bakwai da laifin kutsen kwamfutocin cibiyoyin yaƙi da muggan ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa, da kuma ƙungiyoyin da ke binciken amfani da guba da ake zargin ƙasar ta Rasha da yi. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump na zargin China da yunkurin yi mata zagon ƙasa ta wajen shiga shara ba shanu a tsarin siyasar Amurkar. A wani jawabi jiya Alhamis, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce China na so ne ta ɗauni salo na birkita siyasar Amurka. Yana mai zargin China da abin da ya kira katsalandan a tsarin demokradiyyar Amurka ta wajen amfani da tasirinta ta hanyar da bata dace ba. Lardin Sulawesi na yankin tsakiyar Indonesia ya ɗauki matakin farfadowa da kuma murmurewa kusan mako guda da fuskantar matsara.
Za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu yi sallama, bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga Malam Musa Yaro da mai ɗakin Sadina domin auren ƴarsa Halima da angonta Akite Jongu Idohu John, wanda za a ɗaura wa aure gobe a Sabar a Second Echo a malumfashi da ƙarfe 10 na safe. Allah sa an yi a dace ya kuma ba da zaman lafiya da zuriya mai albarka. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na internet ko kuma yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto labarai da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita shirin sai kuma injiniyan mu Neo Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, le monde